sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19.25.49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da asuba, da fatan kun waye gari lafiya. Zahra Aminu Fayyace tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shiri a yau Laraba 20 ga watan Nuwamba shekarar 2019. Kafin ku ji abinda muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Wasu kwararru biyu a ma'aikatan tsaron Amurka sun fada kwamitin da ke bincike a tsige shugaba Donald Trump a jiya Talata cewa sun damu ainun game da yadda shugaba Trump yake tirsasa shugaban Ukraine ya bincike Biden. Kada kungiyar Amnesty International kuma ta ce jami'an tsaron Iran sun kashe akalla mutane 106 a zanga-zangar kingin gwamnati wanda aka gudanar a fadin kasar tun daga ranar Juma'a. Matasa a kasar Ghana kuma suna neman hanyoyin warware matsalolin gida daga cikin gidan inda suke gangami akan tsaftace muhalli.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau aka shiga rana ta biyu da fara taron ƙasa na kwanaki biyu a fadar gwamnatin Najeriya akan yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa a cikin ayyukan gwamnati, wanda hukumar ICPC da ofishin sakataren gwamnatin tarayya suka shirya, inda masu kula da lamura ke cewa
suri ake yi ba wai garaje ba, don idan mutane ba kaci dukiya haramtacciya daga hannun waɗanda suka wawashe ta jama'a ba, to ai babu wani darasi da jama'a za ta koya don ai maganin wannan matsalar ta rashawa da cin hanci.
Bayan da hukumomi a jamhuriyar Niger suka kai shugaban jam'iyyar adawa ta Modan Lumana, wato Hamma Amadu Kurkuku, lauyan da ke kare shi ya bayyana matsayin jagoran na 'yan adawa game da wannan lamari.
Kun sa an yi shari'o'i, an kare shari'a, abinda shari'a ta bada ya kamata an kai dan demokrasiya ne na kirki, ya kamata ka amince. To yanzu ya yarda, ya amince da wannan shari'o'i wannan.
Sannan kuma muna tafe da shirin demokradiya a yau wanda Madina Dauda take gabatarwa, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Wasu kwararru biyu a ma'aikatan tsaron Amurka sun fada wa kwamitin binciken da ke auna Donald Trump a jiya Talata cewa sun damu ainihin game da yadda shugaban Amurka Donald Trump ke tirsasa shugaban Ukraine Vladimir Zelensky a ranar 25 ga watan Yuli ya kaddamar da bincike domin biyan bukatun siyasarsa. Lieutenant Colonel Alexander Vindman, kwararre akan harkokin Ukraine a sashen tsaro na fadar White House, ya saurari Trump yana tambayan Zelensky ya taimaka masa ya gudanar da bincike akan ɗaya daga cikin waɗanda ake ganin zai fafata da shugaban na Amurka daga jam'iyyar Democrat a zaben shekarar 2020, kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da ɗansa ɗan kasuwa Hunter Biden. Sai dai Binman ya ce bukatar Trump na binciken Biden ba ta da alaka da wata manufa da za ta shafi harkokin tsaron Amurka. Binman ya ce shi ne ya shirya batutuwa da za su tattauna da tsakanin Trump da Zelensky a wannan hirar ta waya da suka shafi manufofin kasashen waje, amma babu batun binciken Biden da ɗansa. Ita ma Jennifer Williams mai ba mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence shawara akan harkokin waje ta saurari kiran da Trump ya yi wa Zelensky da kuma buƙatar gudanar da bincike akan Biden. Ta kuma ce ba a saba ganin irin wannan kira ba saboda ya shafi siyasar cikin gida. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce jami'an tsaro a Iran sun kashe akalla mutane 106 a zanga-zangar kingin gwamnati wanda aka fara gudanarwa a fadin kasar tun daga ranar Juma'a, lamarin da ya ninka mutuwar da aka yi a wata zanga-zanga gagaruma a Iran shekaru biyu da suka gabata sau hudu. A wata hira da ya yi da sashen fashion na murya Amurka, wani mai bincike dan asalin Iran a kungiyar haƙƙin bil'adama da take zaune a birnin London da ake kira Rahab Bahrain, ya ce Amnesty ta tabbatar da jami'an tsaron sun kashe mutane 106 ne bisa ga bayanai daga shaidun gani da ido da kuma hotunan bidiyo a shafukan sada zumunta, sai kuma rahotanni daga 'yan asalin Iran masu fafutukan kare haƙƙin bil'adama da suke gudun hijira. Wata sanarwa da Amnesty ta fitar na cewa an tattara waɗannan alƙaluman ne a garuruwa da birane 21 wanda aka gudanar da zanga-zangan, inda abin ko ya fi tsanani su ne wasu birane guda biyar da ke yammacin ƙasar da suka haɗa da Kermanshah da Jamrud da Bahrain wato Mashhar da Marwin da kuma Baban. Sashen fashin na murya Amurka ya tabbatar da kashe akalla masu zanga-zanga guda 7 a wani lokaci da 'yan jami'an tsaro suka harba wa masu zanga-zangan bindiga a ranar Asabar. Ana yi wa kasar Ghana kallon dandalin kirkire-kirkire, inda ake samun matasa da dama suna neman hanyoyin warware matsalolin gida a cikin gidan. A cikin watan Disamba, Ghana za ta shirya manyan taruka guda 2 akan kirkira da fasaha. Daya daga cikin shugabanni biyu na kungiyar Recycle Up, mai fafutukar inganta muhalli Alhassan Baba Muniru, ya ce yana son ganin an tsabtace muhalli, amma kuma ya ce yana so ya wayar da kai, ya karfafa Kano kuma ya taimakawa matasa su taka rawa a wannan fanni, Kano su samu kuɗi yayin da suke wannan aikin.
While we are in school, we are already kind of entrepreneurial, so for me, I can't be able to
koda muna cikin makaranta dama can mu ɗan kasuwa ne, a gani na zan iya yin wata aiki a ma'aikata, amma kuma ina da hurumin kirkiro da wata hikima in yi aiki da ita, kuma zan yi aiki da zan taimaka wa tabbatakewar al'umma sosai, lallai yin hakan ko shine ci gaba. Ayyukan Recycle Up da sun hada ne da kwashe sharar robobi a cikin makarantu domin sayar da su ga mutane kamar su Nelson Boatin, wanda kamfaninsa ke sarrafa robobi da ƙasa ya yi bulo-bulo na gini. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamfanonin sufurin jiragen sama na Habasha da Kenya da suka hada da Ethiopia Airlines da kuma Kenya Airlines sun yi barazanar dakatar da jigila zuwa filin saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa a Juba saboda yawan satar jakunkunan matafiya. Bayan wata ganawar majalisar ministoci a ranar Juma'a, mai magana da yawun gwamnatin Sudan ta Kudu Michael Makui ya ce kamfanin jiragen saman guda biyu sun faɗa wa gwamnati aniyar su na dakatar da jigila zuwa babban birnin ƙasar Sudan ta Kudu saboda yawan tusata na jakunan fasinjoji a Juba. Sai dai jiragen ba su ba da takamaiman lokacin da za su daina aiki zuwa ƙasar ba. Manajan jarata na filin jirgin wato saukan jiragen saman ƙasa da ƙasa na Juba da ake kira Kelko ya ce ya ji wannan zargin da ake yi bakin wani ma'aikacinsa, kuma ya ce yana niyyar ganawa da shugabannin kamfanonin jiragen saman domin tattaunawa akan wannan batu. Da ƙarshe, jami'an tattara bayanan sirri a ma'aikatan tsaron Amurka sun kimanta tasiri da ayyukan soji da Turkiyya ta yi a arewa maso gabashin Siriya da matakan da Amurka take ɗauka da ma wasu ƙasashen suke ɗauka da kuma yanda zai shafi ƙoƙarin murƙushe ƙungiyar IS a wannan wuri. Munanan sakamakon ayyukan soji da Turkiyya wato ta yi zai baiwa kungiyar dama da kuma lokaci da za ta fadada karfinta ta kai hare-hare na auna wasu kasashen yammacin duniya, a cewar hukumar tattara bayanan sirri a ma'aikatan tsaro.
Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu shiga cikin rahotannin namu. A yau aka shiga rana ta biyu da fara taron kasa na kwanaki biyu a fadar gwamnatin Najeriya babbar rashawa a cikin ayyukan gwamnati wanda hukumar ICPC da ofishin sakataren gwamnatin tarayya suka shirya. A jawabinsa na bude taron shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya buƙaci majalisar dokokin kasar da ta gaggauta amincewa da sabon kuduri na kotuna musamman hukunta masu cin hanci da rashawa. Wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa a Abuja ya aiko mana da ƙarin bayani.
Tsarin shugaban Muhammadu Buhari ya ce tsane a yi amfani da kotuna na musamman domin su gaggauta gudanar da shari'o'i da za su kaiwa gwamnatin samun burinta na tabbatar da ta kwato dukiyoyi na haram da kuma kaddarorin da aka mallaka ba bisa ka'ida ba da kuma hukunta waɗanda aka kama da wannan miyagun laifuka da ke yi wa ƙasa da tattalin arzikinta ta'annaki. Shugaba Buhari ya yi amfani da wannan damar wurin jawo hankalin al'ummar ƙasa da duniya baki ɗaya akan irin illoli da cin hanci da rashawa yake yi wa gadon bayan tattalin arzikin Najeriya da kuma rayuwar al'ummarta. Malam Garba Shehu, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, ya yi min ƙarin haske dangane da wannan jawabi na Shugaba Muhammadu Buhari inda yake cewa
wato ICPC ta yi wanda ya kira ganin cewa wato shari'a da ake gabatarwa a kotuna wanda ake da su a yanzu don shari'ar rashawa da cin hanci abun yana daukan tsawon lokaci mai yawa kafin a yanke hukunci. Ita kuma gwamnati wato sauri ake yi ba wai garaje ba, don idan mutane ba gaci ya haramtacciya daga hannun waɗanda suka wawashe ta jama'a ba, to ai babu wani darasi da jama'a za ta koya don a maganin wannan matsalar ta rashawa da cin hanci.
Yanzu Shugaba Buhari ya nuna cewar matsalolin Najeriya muhimmai ko manya-manya na yi wa matsalolin tsaro da rashin samar da ayyukan yi da rashin gine-gine mayan abubuwa na more rayuwa duka ya ta'allaka ne domin matsalar cin hanci da rashawa. Wani ƙarin haske za ka yi dangane da bayanin da shi Shugaba Muhammadu ya yi a kan wannan?
To ai darussa ne muhimmai da sanar a idan kowa yana gani. Mutane sun ɗauka kuɗinan sun zuba aljihunsu sun cinye su, ba sai makaman gwamnati na samu nasarar yaki su kansu mayakan da suke sadaukar da ransu ba biya su hakunansu ba, haka aka ringa zama har kafin wannan lokaci ya zo. Akwai harkar ilimi, makarantu sun lalace, yara suna karatu a zube a ƙasa, azuzuwa ba rufi, to in an ɗebi kuɗi an cinye, ai kaga ba yadda za a yi ilimi ta to harkar rayuwa na take.
A gurin taron, Shugaba Muhammadu Buhari ya baiwa waɗansu 'yan Najeriya guda biyu lambobi na yabo ganin irin ƙwazonsu da riƙon amana da gaskiya da suka kwatanta wurin gudanar da aikinsu. A ciki akwai wani ɗan hukumar kwastam ta Najeriya, wato Bashir Abubakar, wanda ya iya karɓe hanci na naira miliyan 150 domin ya bari kwantenoni guda 40 ɗauke da ƙwayoyi na tramadol wanda ke kawo ta'ammali na shaye-shayen ƙwayoyi a cikin ƙasa su shigo cikin ƙasa. Yayin da ita kuma Mrs. Josephine Ugu, wata ma'aikaciya a kamfanin jiragen sama na Najeriya wadda ke aikin share-share a tashar jirgin sama ta Murtala Muhammad, ta mayar da dala Amurka miliyan 12 da ta tsinta a lokacin da tana share-share da goge makewayi domin kwazonta da riƙon amana da mayar da waɗannan maƙudan kuɗaɗe suka nuna cewa har yanzu akwai mutanen ƙwarai a cikin Najeriya. Shugaba Muhammadu Buhari ya buƙaci 'yan ƙasa su yi koyi da irin wannan al'ada wadda aka santa ta 'yan Najeriya na asali wurin riƙe amana da gaskiya wurin gudanar da aiki a kan al'umma. Umar Faruk Musa, murya Amurka a Abuja, Najeriya.
Baku ishara ke ma wani yayi gida yayi moton ga wata tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na kaunan ku.
A gaida Umar Faruk Musa. Yanzu kuma za mu yada da zango a jamhuriyar Niger, inda a karon farko tun bayan da hukumomin kasar suka ta saƙiyar shugaban jam'iyyar adawa ta Modan Limana, wato Hamma Ahmadu, zuwa kurkuku. Lauyan da ke kare shi, wato barista Ali Kadri, ya bayyana matsayin jagoran na 'yan adawa game da wannan lamari, duk da cewa yana da ja game da laifin da ake tuhumarsa da aikatawa, kamar yadda za ku ji a zantawarsu da wakilinmu a Yamai, Sule Mumuni Barma.
Kun sa an yi shari'o'i, an kare shari'a, mu koma ba mu yarda da shari'a irin wannan mun ba da kanmu tunda mulkin demokrasiya muke abinda shari'a ta bada ya kamata an kai dan demokrasiya ne na kirki ya kamata ka amince to yanzu ya yarda ya amince da wannan shari'o'i wannan dan shi ne kamar nauyi ne da aka dora mishi ya so yanzu ya sauke muna tsammani kamar su anihinsu kawai dai za a bar haraka haka nan amma shi a matsayin shi na dan siyasa ya san ba a bar shi ba dan shi ne shi da kanshi ya tashi ya kai kanshi kamar a kare da wannan harakar tunda kun san al'ummar shi dai ta siyasa al'umma ce babba a Niger ba a iya a yi siyasa a dama a tashi an ba da Muhammadu ba da jam'iyyar shi to wannan ita ma wani abu ne muna so mu sai da ma mutane
me laifin da aka ce an same shi da shi a halin yanzu wanda shi ne sanadin sake komawarsa gidan kaso
duk dai kusan tunda yadda na gaya muku shari'a da yanzu ta kare mun yi kokarinmu mun yi kokowa shari'ar wannan ko da ma da kurakurai kishi tunda shari'a an ta kare ba wani ka zo ka ce baka yarda ba an kare mun yi kokowa da za mu yi kowa shaida mun ta yi Abuja mun ta yi ko ina yanzu shari'a ta kare yanzu hukuncin wannan ne shi ne muke so mu kare da shi
Maitre wasu na cewa akwai yiwuwar watakila shugaban kasa ya yi wa shi Hama Amadu ahuwa
to a yanzu dai zan gaya muku bai tambaye ba komai bai tambaye ma amishi ahuwa bai tambaye kowa bai tambaye shugaban kasa tunda za a yi ma ya an dama da mu lauyoyi a wannan lokacin da shi bai tambaye komai shi ya kai kanshi kuma yanda na faɗa muku kafin in fara magana kusa Hama Amadu Latija ne yau Hama Amadu iya da shekara 69 so da yawa shugaban kasa ma iya dokan da wanda ake cewa decree yake to wanda suka yi shekara 65 an hudda su an ba su an yahe musu kaso da za su yi tunda iya da izini yake ya haye mishi an shi zai yi haka nan ko ko bar shi zai yi kason shi an tuka shi yanzu iya filenge kuma lahiyar shi lau ba shi da matsala komi
madalla barista Ali Kadri kenan a tattaunawar su da Sulemu Muni Barma har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu anan yana ci a karfe 12 da minti 17 na dare ga shirin mu na gaba
Demokradiya a yau A makon da ya gabata mun dauko bita akan sallamar hadiman mataimakin shugaban Najeriya 35 da shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi har muka waiwaye a don tafiya akan irin wannan mataki da tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo ya dauka a shekara 2006 tsakanin sa da mataimakin sa Atiku Abubakar a wancan lokacin Yau za mu dora a inda mai fashin baki a harkokin siyasar kasa da kasa Muhammad Ishaq Usman zai bayani akan yadda irin wannan mataki yake a siyasance da kuma darasin da ke ciki
idan har ya zama na a siyasance aka dauki wannan mataki misali idan kika duba kujeran da shugaban Muhammadu Buhari yake kai akwai rade-rade da suke cewa shi kansa mataimakin shugaban kasar Yemi Osinbajo yana sunsunar wannan kujera sannan a can ubangidansa jagaba na jam'iyyar APC wanda kusan in kika kula yana da matukar tasiri wato Bola Ahmed Tinubu shi ma yana sunsunar wannan kujera to kin ga zai zama na akwai matukar wahala da shi mataimakin shugaban kasa zai iya tsintar kansa a ciki domin kika duba majalisun nan kusan akwai tasiri na shi Bola Ahmed Tinubu sannan kika duba alakar Bola Ahmed Tinubu da shugaba Muhammadu Buhari alaka ce da take da matukar danko da karfi sannan kuma idan kika duba mataki na jam'iyyar APC kaco kan yau in kika dauka a hannun Bola Ahmed Tinubu take sannan kuma kacci mance batun kafofin yaɗa labaru masu karfi na kasan nan da suke fada aji yawanci daga yankin kudu maso yammacin kasan nan suka zo saboda haka koda mataimakin shugaban kasa a ransa ko kuma aikace yana da wani buri na samun ragamar jagorancin shugabancin mulkin kasar nan a shekara ta 2003 to zai masa wato irin abun da ake kira kwaiwi wuya da kamar wuya wai gurguwa da auren nesa
yanzu a siyasance yanzu bayanan da kai mun dan kwatanta siyasa ta yanzu da wacce ta gabata a baya to me yasa kake ganin salon siyasa ta canza saboda ai akwai kodafa da ake cewa shugaban ma'aikata na fadar shugaban kasa Abba Kyari ya ma fi mataimakin shugaban kasa karfi
to ai a fili take gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari wato ta yi kaurin suna wajen cewa ƴan kabal su suke juya ta duk da cewa shi shugaban ya fito miraran ya bayyana cewa ba gaskiya bane abin da yake faruwa sannan ni kuma na gasgata shi akan haka domin idan kika duba a falsafar mulki ai akwai wanda ake kira kafi gwamna misali idan yau na zama shugaban kasa ko kuma na zama gwamna bana so a ce ni ne da laifi sai in je in dauko wani mutum idan na tashi zan yi abu sai in tura shi ce ku je ku samu misali duk abin da aka yi sai a ce ai ba ni bane sala ne kaza saboda haka siyasar kafi gwamna tun lokacin su Iskandar al-Makaduni ake yin ta farkon wanda suka fara mulkin duniya ba wai yau aka fara ta ba saboda haka dan an ce wai batun ƴan kabal suna da tasiri da sauransu wannan zahiri Abba Kyari yana da tasiri zahiri Mamman Daura yana da tasiri a siyasar Najeriya ko kuma a bangaren zattarwa na kasar nan wannan kuma ko ja a baya mun ga yadda Edwin Clark suka sami irin wannan kazamin tasiri ko Obasanjo mun san lokacin da akwai mutane daga arewacin Najeriya da in kaje ka same su kana neman alfarma wajen su ai har suka baka takarda ko suka dauki waya suka kira shugaban kasa Obasanjo wanda ake ganin kamar zahiri yana da taurin kai ko kuma yana da kafewa kan abu zai yi ko ba zai ba in suka ce yana kwantar da kai yayi saboda haka ba yau aka fara ba amma shi na bangaren shugaban Muhammadu Buhari ina ganin ta fito fili ne saboda shugaban ba mai yawan magana bane
to wannan ko yana da kyau a harkar siyasar kasar nan domin yadda muka dauko su saddauna a zamanin su ba a samu irin wannan takun sakar ba a lokacin da suke nasu mulki
to ai Hajiya idan ana da rafud da uwa ake idan kika duba tun daga jamhuriya ta farko ki dauko jamhuriya ta biyu ki duba ai ainihin waɗanda siyasar ta tsuguna ta yi nakuda ta haife su ne suka zo suka kafa jam'iyya suka kafa ta suka karbi ƙasa ki dauki su Alhashiyu Shagari ki dauki su Mai Tamasile ki dauki shi kansa Awolo ki duba karakkiyar siyasa da ake tsakanin kudu da arewa ki duba kishi ki duba san daukaka al'umma ki duba ajanda da zaki same ta da kowace jam'iyya take zuwa da ita da bangaren zattarwa yake da ita da majalisu suke da ita da kananan ƴan siyasa da suka taso tun daga kansila har zuwa shugaban kasa suke da ita karki manta cewa a jamhuriya ta biyu a killawe shugaban jam'iyyar NPN baya zuwa ginin gwamnati a dodon barage ji yaje wajen shugaban kasa har a zauna a ci tuwo da shi staffa ba a yi shi shugaban kasa ne ranar Laraba yake zuwa har gida ya samu a killawe ya yi gaisuwa ta ban girma ya kuma gaya masa cewa to ku kuka kawo wannan kujera me kuke da shi wace ajanda jam'iyya take da shi in tsaya ne kuma tsayin da kan gana muku a haka aka to da haka mu taba ganin cece ku ci ko musu a tsakanin ƴan siyasa ba sai dai hamayya ta siyasa tsakanin jam'iyya da jam'iyya sannan kuma hamayya ce kyakkyawa a wannan lokaci ko sojojin da suka zo suka hanbarar da su daga baya ai ba tsina na abin arziki ba gwamnatin Buhari ta wancan lokaci ma abin da ta yi guda ɗaya ne da ta yi shi a Najeriya da ba za a manta da shi ba wato yaki da rashin da'a wanda shine matsalar Najeriya wanda kuma rashin da'ar shi ya kai Najeriya wato wankin hula kai Najeriya dare
me yasa kake ganin bambancin siyasar da yanzu yake nema yanzu ya bata mana harkoki
to Hajiya idan kika dauko kusan yawancin waɗanda suka shiga siyasar nan tsundum ba hakikanin ƴan siyasar bane
sojoji ne da suka tuba kaya
wato ainihin gauran sojoji ne da suka tuba uniform dinsu suka zo suka rike kasar suka mutu kuma kamun kaza kuku dalilin kuma da yasa Allah ya ba su sa'a suka yi Najeriya irin wannan kamun shine ƴan siyasar da suka biyo bayan su Ahmadu Bello da su Shehu Shagari ƴan siyasa ne da ba su da kishin kasa kujerun su kawai suke so su rike da manya mukamai su shiga bakakken motoci ana musu jiniya su auri da kwalan mata su kama wato ainihin ƴan matan su gida su yi abin da suke so su yi kuma magudin zabe su kara da wannan kujeru to kin san kuma shi Allah yana duba niyyar mutum ne duk yadda kake ce zaka zargi sojojin kasar nan idan kika duba da'a irin ta gidan soja wallahi Hajiya a zahiri sun fi ƴan siyasa kishi kuma duk inda sojoji suka rike kasashe a duniya sai kin ga an samu saukin al'amura fiye da a ce ka bar ƴan siyasa zalla yanzu ki duba yadda Pakistan take a rikici yanzu ki duba Korea ta Kudu yadda ta kai kasa ce da sojoji suka raine da suka daga ta yau an waye gari demokradiyyar nan ta zauna tsarin jari hujja bangaren tattalin arziki ya zauna Korea nan tana da cikin kasashen da suka suke da arziki a duniya. Saboda haka ko dai yadda kake wato dole sai ka yaba ma wa'annan tsoffin sojojin, saboda ko ba komai zaki ga kamanta kishin kasa a tattare da su fiye da su ƴan siyasa. Ai mun ga kamun lu da ƴan siyasa kake mance daga shekarar 1999 zuwa 2007 duk gwamnonin ƙasar nan ba wanda ya tafi jitu da mataimakinsa ya dauki mulki ya mika wa mataimakinsa, saboda irin wannan rashin jituwa da muke magana akai. Sai Riman Bakura Saniya Rima shine ya dauka ya ba ma mataimakinsa a wancan lokaci. To shi ma bayan mataimakin yayi wa'adi da yake duba yadda aka kare ba a wanye lafiya ba. To kin ga wato da'a da biyayya da sanin ya kamata da kishi yana daga cikin abin da yasa yake kawo kiga shugabanni sun zauna lafiya da junan su, yana daga kuma abin da yasa ake samun wato manufa da alƙibla a mataki na a jam'iyyance da bangaren zatarwa da majalisa. Ba za ka tara mutum biyu suna rikici kace ɗaya bai da gaskiya ce duka marasa gaskiya bane, ba kuma za ka tara mutum biyu suna rikici kace duk masu gaskiya bane ko duk marasa gaskiya bane, dole sai an samu ɗaya ya fi ɗaya gaskiya a cikin su. Irin wannan abu shi yake kawo rigingimu. Kuma kake mance cewa waɗannan jam'iyyun da aka kafa a shekarar 1999 tsakanin ita jam'iyyar PDP din da ANPP da wanda baya ta rikidewa tana hankaka tana canza launi kala-kala har ta zama APC a yau, karki manje cewa jam'iyyu ne da sojojin nan suka kafa ta suka fasu, ba wai ƴan siyasa bane aka sakar musu mara suka zauna suka fitar da agenda suka zana kundin tsarin mulki da zai taimaki kasar a wancan lokaci ba. A gangandawa aka yi aka dauko wannan jam'iyyu saboda tura sun matsa da sojoji lamba, sannan su kuma sojoji suna jin tsoron kar su saki abin ya tafi wasai ƴan siyasa su zo kasar ta shiga rikici ko kuma su kama su daure, yasa aka fuka wa'annan jam'iyyu. Shi yasa to sakamakon rashin tsayawa a karatun ta natsu wajen kafa jam'iyyun nan da waɗanda ya kamata su jagoranci jam'iyya da wanda ya kamata su shigo ta da ƴan takara da ya kamata a fitar da za su iya fidda Najeriya daga cikin halin da take ciki, shine dalilin da ya kawo yasa kiga abubuwan suka rikice a hanya, yasa kiga muka tsinci kanmu a cikin wannan yanayi.
Haka yake fadin shugaban kasa a ta bakin hadimin shugaba Buhari wanda shine ke bada shawara na musamman akan harkokin majalisar dokokin tarayya Babajide Omowurare yayi watsi da rahotanni cewa akwai wani rashin jituwa a tsakanin ofishin shugaban kasa da na mataimakin shugaban kasa. Shi ma kanshi shugaba Muhammadu Buhari a ranar da ya dawo daga wata ziyarar kwanaki 13 da ya kai Ingila ya ce mutane ne suka mayar da batun sallamar hadiman Oshibanjo 35 maganar siyasa, inda yawa 'yan kasa tuni cewa ya kago wata sabuwar ma'aikata wacce take daukan nauyin rabin ayyukan Professor Yemi Oshibanjo. To waɗannan hadimai 35 da aka sallama daga ofishin Oshibanjo, watakila za a same su suna aiki a wannan sabuwar ma'aikata ko akasin haka, lokaci ne kadai zai tabbatar mana da haka. A madadin mai fashin baki a harkokin siyasar ƙasa da ƙasa Muhammad Ishaq Usman, ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.
A gaida Madina Dauda da shirin demokradiya a yau. Kafin mu sallama da ku, Baba Yakubu Makiri ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Wasu ƙwararru guda biyu a ma'aikatar tsaron Amurka sun faɗa wa kwamitin binciken da ke auna Donald Trump a jiya Talata cewa sun damu ainihin ganin yadda shugaba Trump yake tarsasa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a ranar 25 ga watan Yuli ya kaddamar da bincike domin biyan buƙatun siyasarsa. Laftanan Kanar Alexander Vindman ƙwararre ne a harkokin Ukraine a sashen tsaro na fadar White House. Ya ce ya saurari Trump yana tambayar Zelensky ya taimaka masa ya gudanar da bincike akan ɗaya daga cikin waɗanda ake ganin za su fafata da shugaban na Amurka daga jam'iyyar Democrat a zaben shekarar 2020 kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da kuma ɗansa ɗan kasuwa Hunter Biden. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce jami'an tsaron Iran sun kashe akalla mutane 106 a zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da aka gudanar a faɗin ƙasar tun daga ranar Juma'a, lamarin da ya ninka mutuwar da aka yi a wata gagarumin zanga-zanga a Iran shekaru biyu da suka gabata sau huɗu. Ana yi wa ƙasar Ghana kallon dandalin ƙirƙire-ƙirƙire inda ake samun matasa suna nemo hanyoyin warware matsalolin ƙasar.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, amma kada ku yi nisa, nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kada a manta za a iya aiko mana da saƙonni a kodayaushe ta hanyar email a adireshinmu hausa-service@voanews.com ko kuma ta wayar tarho kan lamba 202-205-9945. Yanzu a madadin duka waɗanda kwa jimuriyoyinsu musamman Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin sai CD, ni Zahra Aminu fa yake cewa ku huta.
VOA Afrique, le monde